الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلم رسول الله وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أتكي لتاف سمي سلكينا تشوى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبنجي يتيك يكرا زواغ وبنجيتنك بالحكمة تهني الحكمة والموعظة الحسنة لكم وأزيميكم وجادلهم بالتي هي أحسن سننك يجاي يادسو تهني ردتكي ما فيكم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. Lalle ubangijinka shine yafi sanin wanda ya bace ya bar hanyarsa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shine mafi sanin wadanda suka shirya. Wannan aya tana nuna mana hanyoyin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da bayanin gaskiya, da tantance mai gaskiya da marar gaskiya, da tantance ƙarya da abin da yake kuma barna. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hanyoyi guda uku waɗanda su ne hanyoyin da Allah ya shara'anta na kira zuwa ga Allah, da kuma bayanin gaskiya, da kuma fito da ɓarna da bayaninta, wanda kuma a kan su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Daga kan farkon manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a bayan ƙasa shi ne annabi Nuhu alayhi salam, har zuwa kan ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam. A kan waɗannan hanyoyi ne suka yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka kuma yi bayanin abin da yake gaskiya, suka kuma rushe abin da yake ƙarya, abin da yake barna. Waɗannan hanyoyi guda uku su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya da take ƙarshen suratul Nahl. Ubangiji ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati, hanya ta farko ita ce hanyar hikima. Hikima shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar littafinsa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Fito da gaskiya ta bayanin waɗannan abubuwa, da bayanin hujjojin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa, da kuma bayanin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi a cikin wato sunnarsa. Sannan wal maw'izatul hasana, wa'azi mai kyau, shi ne gargaɗi da tsoratarwa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Wannan shi ne al maw'izatul hasana, domin al wa'az abin da yake nufi shi ne umarni da kyakkyawan abu, da aiki da shi, da kuma hani daga mummunan abu, da guje masa da ƙaurace masa. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah ce da sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi, ma'ana abin da ake musu umarni da shi, da ya zanto alkhairi gare shi, kuma ya fi tsananin kafe su ko jajircewa su akan gaskiya. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya'idhukum an ta'udu li mithlihi abadan kuntum mu'minin, yana muku wa'azi da shi, ma'ana yana hana ku kada ku kuma komawa ga irin wannan batuttuka na kazafi da kuka yi, ko kuma na yayata kazafi da kuka yi in har kun kasance mu'mini. Saboda haka a cikin waɗannan ayoyi biyu za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da kalmar al-maw'iza ko al-wa'z da ma'anar umarni a aya ta farko, da ma'anar hari a aya ta biyu. Saboda haka a duk sanda aka ce wa'azi, ana nufin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, ta hanyar kwadaitarwa akan aikata alkhairi, da kuma tsoratarwa da tsawatarwa da jan kunne akan aikata wato ayyukan laifi. Wannan ita ce hanya ta biyu don bayanin gaskiya, da kuma kiran mutane zuwa gare ta, da kuma nuna barna da kwarin kauce mata. Hanya ta uku ita ce wajadilhum billati hiya ahsan, kayi jidali, wato kayi jayayya, kayi musanyan maganganu da su mabarnata, ma ta hanyar da tafi dacewa, ta hanyar da tafi kyau. Wato yayin da ya kasance mabarnata suna fitowa da wasu maganganu waɗanda suke yadawa don su toshe hanyar Allah, dan su jefa shubha a cikin al'umma ko a cikin mutanen su, su hana su gane gaskiya, to yana da kyau kai musanyan maganganu da su, su fada ka fada, domin gaskiya ta bayyana, ƙarya ma kuma a gane ta. amma wannan hanya ta uku sai Allah ya sifanta ta billatihi ahsan hanya da wato ta hanyar da tafi kyau zamu ga a cikin matakan nan guda uku da Allah subhanahu wataala ya fada na kira zuwa ga Allah hanyar farko ita ce bil hikma anan bai sifanta ta da alhasana ko alahsan ba saboda ita hikima ita ce abinda Allah ya saukar da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin sa a cikin sunnonin sa ingantattu su kuma waɗannan dukkan su masu kyau ne ba za su zama hikima ba sai sun zama masu kyau to kaga babu buƙatar a ce hikima mai kyau kaga kamar akwai hikima mara kyau idan har abu ya zanto ba shi da kyau to wannan ba ya zama hikima ma aslan ballanta na har ma a kira shi da wannan suna saboda haka sai ya zanto ita hikima ba a sifanta ta da alhasana ba ba ko ba sifanta ta da alhasan ba da aka zo almau'iza sai aka ce bil mau'izatil hasana saboda wa'azi akwai mai kyau akwai mara kyau akwai wanda zai yi wa'azi maimakon ya mutane su fahimci gaskiya sai ya ƙara baza masu ko ya faɗi abin da yake ba shine ya kamata ya faɗa ba ko ya yi shi a inda bai dace ya yi ba ko ya yi shi da salon da bai kamata ya yi amfani da shi ba to kaga ashe ana buƙatar ya zanto wa'azi mai kyau ne umarni da zaka yi da kyakkyawan abu ka yi shi ta hanyar da ta dace haka nan hani da zaka yi daga mummunan abu ka yi shi ta hanyar da ta dace shi yasa aka ce wa'azi mai kyau dan a nuna maka akwai wa'azi amma ba shi da mara kyau to amma da aka zo wajen jayayya ko kuma musanyan magana sai aka ce billati hi ahsan saboda wani mataki ne wanda idan ba a dauki hanyar da tafi kyau ba to yana iya komawa ya zamo ya bada gudar sakamako to shi yasa aka ce ayi ta ta hanyar da tafi kyau to wannan ubarni ne da kuma kwadaitarwa da Allah subhanahu wataala ya cikin wannan aya akan cewa ta hanyar wajen bayyana gaskiya da kuma ƙarin fito da barna dan a fahimci barna ce ana iya amfani da kal da wato zama ayi jayayya ayi musu da wani wanda aka san yana ya da barna domin a kawo ƙarshen barnarsa don kuma a bayyana wa mutane haƙiƙanin gaskiya haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya yi ubarni da ayi jayayya da waɗanda suke ahlul kitab ya ce wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum kada ku yi jayayya da waɗanda suke ma'abota littafi sune yahudu ko nasara sai dai ta hanya mafi kyau wato kuna iya tattaunawa da su amma ta hanyar da take mai kyau ce ko ma mafi kyau ce domin ku bayyana gaskiyar da kuke dauke da ita kuma ku nuna ƙaryar da take cikin addinansu da suka gurbata Allah ce sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu to wannan su babu magarar ma tsayawa jayayya da su wannan sun riga sun fantare ba su taɓa sauraron ko ma ballanta na su fahimci abin da kuke gaya musu to kaga ita ma wannan ayar daidai take da waccan ayar wajen ba da umarni da cewa ana iya bin hanyar tattaunawa da musanyan maganganu tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya don a bayyana abin da yake gaskiya haka nan za mu ga alkur'ani ya bayyana mana cewa annabawan Allah sun yi amfani da wannan salo wajen isar da saƙonsu zuwa ga mutanensu sun faɗa musu sun saurari maganganun su ma sun mayar musu da martani ta yadda gaskiyarsu za ta bayyana wanda zai halaka wanda zai yi imani ko zai rayu ya rayu akan hujja haka nan wanda zai halaka ya halaka akan hujja annabi Nuhu alaihi salam Allah yana gaya mana mutanansa suna cewa ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ya kai Nuhu ka ja da mu mun faɗa ka faɗa ka ma yawaita jayayya da mu to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu mun ki imani da kai in har kana cikin masu gaskiya kaga anan Allah yana gaya mana cewa annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda mutanansa suka faɗa ya tsaya ya ja da su sun faɗa ya bi hanyoyi daban-daban ne ya isa musu da gaskiya wanda yake nuna cewa ya yi amfani da wannan salo da Allah subhanahu wataala ya ce a yi amfani da shi wajen isar da gaskiya da bayyana ta haka nan annabi Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wataala yana cewa alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu almulk baka ga wanda ya ja da Ibrahim da game da ubangijinsa ba an atahu Allahu almulk dan Allah ya bashi milki. Wato shine An-Numrud lokacin da yayi jayayya da Annabi Ibrahim alaihi salam akan ainihin kadaitakar Allah subhanahu wata'ala da cancantar abauta masa shi kadai. To kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya yabi Annabi Ibrahim da wannan salo da ya amfani da shi wajen tattaunawa da Numrud ya fada ya fada har ta kai lokacin da Ibrahim alaihi salam ya yanke hujjar Numrud. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya gaban mutanansa ya yi jayayya da su akan abin da ya shafi kareitakar Allah subhanahu wata'ala, wanda har Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi akan haka cewa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha innahu hakimul alim. Allah subhanahu wata'ala yake cewa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimul hakim. Yace wannan hujjar mu ce da muka bayar wa Ibrahim ala qaumihi akan mutanansa, wato lokacin da ya tsaya yake gaya musu cewa wa kaifa akhafu ma tushriku wa kaifa akhafu ma ashraktu illa an yasha Allahu rabbi shay'a wa sa'a rabbi kullu shay'in ilma ala Allahi tawakkalna. Yake cewa wa kaifa akhafu ma ashraktu wa la takhafuna annakum ashraktu billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Yake cewa ta yaya zan ji tsoron abinda kuka yi shirka da Allah da shi, ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الحالنكو باكو جن tsoran kun yi shirka da Allah, ni sai in ji tsoran abinda kuke hada Allah da shi, abinda Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba. Fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni, da mu da ku waye yafi cancantar ya samu aminci a ranar gobe kiyama in kuntum ta'lamun, in har kun sani. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سنة التي وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. سوراك الله سبحانه وتعالى يا يبي النبي إبراهيم عليه السلام دوانا دون هكا زامو قتشيوا النباون الله سنيوانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهكا دي يهودا ويا يهكا دي نصارى يا يهتا دي ابن سيات وني yaro karami ne amma kuma fitinanne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tattauna da shi. Haka nan zamu ga magabata na kware daga cikin sahabbai wanda suka zo bayan su, duk sun yi amfani da wannan salo wajen su ga sun bayyana gaskiya, sun kuma murkushe abin da yake ƙarya ne, barna ce wanda take yaduwa. Lokacin sahabbai Ibnu Abbas yayi munazara da Khawarij, ya tattauna da su akan abin da suke da'awa na kafirta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, musamman ma waɗanda suka yi fada a junansu kamar sayyidina Ali da mutanansa da Muawiya da mutanansa, suka kafirta su, suka dau makami domin su yake su. Annabi Abdullahi dan Abbas da izinin Ali ibn Abi Talib ya je tattauna da su, kuma a bisa ikon Allah aka samu da dama daga cikinsu sun gane gaskiya, sun bar wannan mummunar aqidar. Imam Ahmad ibn Hanbal ya tattauna da Al-Jahmiya, wato mabiya aqidar Jahm ibn Safwan, wanda suke kore sifofin Allah subhanahu wata'ala, suke da'awar Al-Qur'ani halittar Allah ce ba maganarsa ba. Ya tattauna da su. Haka nan zamu ga cikin malamai da dama kamar irin Abu Tayyib al-Baqillani ya tattauna da Kristoci, haka na Ibn Taymiya alayhi rahmatullah ya tattauna da Kristoci, ya tattauna da ɗan bid'ar zamaninsa kamar al-Bata'ihiyya ko kuma al-Rifa'iyya, da munazarat ɗinsa suna da yawa daga tattara su ma akai littafi guda akan tattaunawa ko zaman tattaunawa da Ibn Taymiya yayi da waɗanda suke mabarnata don ya bayyana musu barnarsu ko mutane a soyayyace su. Saboda haka malamai suka haɗu akan shar'ancin bin wannan hanya idan har aka san cewa akwai maslahar da za a samu a ƙarƙashin ta. Abinda ba a yadda ba da shi shine mutum ya yi tattauna da mutum dan ya kare ƙarya, dan ya fito da barna. Wannan tattaunawa ce ko jayayya ce mara kyau. Ubangiji subhanahu wata'ala ya soki kafirai da cewa suna yin jayayya domin su tabbatar da ƙarya wajadalu bil batili li yudhidu bihi al haqq sun yi jayayya da ƙarya domin su ga sun rushe gaskiya da shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya soke su da wannan Allah ya ce ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru babu mai jayayya cikin ayoyin Allah sai wanda suke kafirai su ne suke jayayya domin su bice ayoyin Allah da hujjojinsa saboda haka Allah subhanahu wataala ya soki wannan ko jayayyar da mutum zai yi ta ba bisa ilimi ba jiha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce kun gan ku ku ga ku kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi da akan sa to me kai kai ku kuma ku rika jayayya akan abin da kuma ba ku da ilimi akan sa saboda ubangiji subhanahu wataala ya hana jayayyar da mutum ba shi da ilimi akan ta bai san komai ba ko yayi jayayya domin ya tabbatar da ƙarya kamar yanda jayayya da mutumin da bai san yadda zai isar da gaskiya ga wanda yake mabarnaci ba ita ma wannan ba ta da kyau mutum ne shi yana ganin akan gaskiya yake kuma yana ganin cewa wancan akan ƙarya akan ƙarya yake ba zai zo dasa jayayya da shi tare da cewa shi bai mallaki hanyar da zai iya isar da gaskiyar a fahimce ta ba ba duk sanda ka san gaskiya kake da ikon ka iya sanar da wani ya fahimce ta ba Ibn Taymiyyah a cikin littafin Sadaru Ta'arudul Aql wan Naql yayi magana akan wannan inda yake cewa ba kowane mutum ne da ya san gaskiya yake kuma iya sanar da wani ita ba ba laysa kullu man arafa al-haq bi nadarin aw daru bi daruratin aw nadar amkanahu an yu'arifa ghayrahu bidhalika alhaq yace ba kowanne bane wanda ya san gaskiyar yake jinta bid darura wato ba ta ma buƙatar yayi bincike domin tabbatar da ita a'a gaskiya ce wacce ke baro barara ko kuma ta hanyar nazari ya gane gaskiya ce yace ba kowanne bane da yake da irin wannan gaskiyar kuma yake iya zama ya sanar da wani irin wannan gaskiyar ce ba lalle ba ne don kana da gaskiya kuma ya zanto kana iya sanar da wani gaskiyar ka ya fahimce ta yake cewa hanyar da mutum zai san gaskiya wani abu ne daban haka nan hanyar da zai sanar da wani ita ya fahimce ta ita ma shi ma wani abu ne daban saboda haka idan mutum ya zanto yana da gaskiya ba lalle ba ne don yana da ita kuma yana da hanyar da yake iya isar da ita saboda haka malamai suka tsawatar akan cewa ba kowa bane zai iya zama da barnaci da sunan jayayya domin ya isar masa da wannan gaskiyar domin tana iya yiwa ya kasance wancan yafi shi sanin lakantar hanyar tattaunawa sai kaga cewa yayi amfani da wani salo guda daya da zai rikita gaskiyar a kasa fahimta shi kuma shi wannan ya dabirce yayi wasu maganganu da za su rufe gaskiyar sa malamai suna cewa al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri wato kana iya zanto da gaskiya amma kuma maganar da zaka fito da ita ta zo ta dalilibe wato mummunar magana ko mummunar hanya da zaka bi da ita wajen bayanin gaskiyar ta rufe gaskiyar a kasa gane ta saboda haka malamai suka tsawatar akan irin wannan haka nan mutumin da zai dasa jayayya domin kawai ya bayyana kansa ya fito jayayya dan kawai a san shi dan yayi shuhura ko dan yayi riya ko dan mutane su ce yana da ilimi ita ba wannan jayayyar haramun ce ba ta halatta mutumin da zai yi wannan to yayi al-jadalul mazmum wanda shari'a ba ta yadda da shi ba Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda zai yi ilimi domin ya yi musu da malamai domin ya nuna alfahari wajen jahilai da ilimin sa kuma ya yi musu da malamai da ilimin sa to wannan ba zai kanshin gina aljanna ba saboda haka ba halatta mutum yayi ilimi ba don komai ba sai dan yayi musu yayi mira kawai ba don wai ya san ilimin ba ya aiki da shi kuma ya sanar da wanda ba su sani ba a'a sai dan yayi jayayya ko koyo jahilai alfahari da shi cewa shi mai ilimi ne a cikin su to wannan ma haramun ne haka nan yayin da ya kasance mabarnaci yana barnarsa ba a san shi ba ba a san dabarnar sa ba, bata yadu ba, sai zanto kuma an fito da shi, an yi jayayya da shi, wanda wannan jayayyar tashi ta fito da dabarnar sa kuma kowa ya sani, to wannan ma baya halatta, domin ya zanto gaskiyar ita ce ta bebe ko ina, mutane ma ba su san barnar da yake yi ba, ba kowa ya san illa labarin sa ba, to wannan baya ba daidai bane a fito da shi a dasa jayayya da shi tsakanin jama'a, domin wannan zai ba shi dama ya fito da barnar sa kuma shi dan yayi amfani da hankulan mutane kuma ya kara min su, to kaga wannan shi ma ba halatta irin wannan sabanin wanda daman can ya riga ya bayyana, kowa da kowa ya san shi, wannan kaga fitowa dan a yanke wannan barnar tashi wannan ba abu ne mai laifi ba. To shi yasa malamai suka ce mutanen da ake jayayya da su sun kasu kaso abinnan sun kasu gida gida rukuni rukuni, akwai wanda za a yi jayayya da shi saboda yana neman ya san gaskiya bai san ta ba, in aka yi jayayya da shi yana gane gaskiya zai bi ta, to wannan yana da kyau a zauna da shi domin a nuna masa gaskiyar ya bi ta. Haka nan a cikin waɗanda za a yi jayayya, akwai wanda za a yi jayayya da shi kuma saboda mabiyansa waɗanda suke ganin cewa yana kan gaskiya ba kuma su iya gane cewa abinda yake kiran su zuwa gare shi ƙarya bane, to wannan shi ma in aka yi jayayya da shi don a dakatar da sharrin yaɗuwar sharrin sa cikin jama'a da ceto da waɗanda suka riga suka rudu da shi a bayyana musu cewa wannan mutum abinda yake kiran su zuwa gare shi barna ne, to shi ma wannan yana da kyau. Wanda kuma yake yana jayayya ne saboda wato yana barnar sa kuma baya da shirin zai karbi gaskiya kwata-kwata ta kowace hanya, sannan kuma jayayya da shi za ta kawo ƙara tallata lamarinsa, to wannan baya halatta a zauna da shi domin an taimaka masa ba kuma an taimaka masa wajen yaɗa barnarsa kuma ba a taimaka masa wajen a dawo da shi kan gaskiya ba. To kaga idan muka dubi waɗannan bayanai Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafin Sadaru Ta'arid al-Aql wa an-Naql mujalladi na bakwai duk yayi bayanin waɗannan abubuwa da yadda ya kamata a kalle su, ba a cewa zama da mai barna duka gaba ɗaya haramun ne ko ba kyau, haka nan ba za a ce zama da mabarnaci ko yaushe daidai ba ne, akwai sanda zai iya zama daidai akwai sanda zai iya zama ba daidai ba, idan ya san tun barnarsa ta riga ta fito ta shahara ta watsu ko ina da ina, labarinsa ya je ko ina, maganganunsa sun shiga ko ina, ya fara tara mabiya a ko'ina, sun kuma ɗauki shi kan cewa abinda yake faɗa gaskiya ne, to wannan zama da shi domin a yanke sharrinsa daga mutane, a katange masu ƙoƙarin yarda da shi daga faɗawa cikin wannan abin ɗinsa, wannan mai kyau ne, ba za a ce anan an tallata shi ba saboda daman can ya riga an san shi, ba wani ne wanda yake a ɓoye ba, ba a san me yake yi ba, da yawa akwai wanda suna nan suna yaɗa barnar amma ba a san su ba, saboda haka irin wannan ba daidai bane a fito da su a yada su a san su bukatar su za ta karbi a haka. Yan kwanakin nan ana magana za a zauna da wani ɗaya daga cikin waɗanda suka fito suka yi wasu maganganu miyagu, suka jingina wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka soki kuma janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan fassara da suka rike maganganun sahabbai da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma al'amarin wannan mutum ya fantsama ya yadu ba ma a cikin kasar nan ba har kasashen makota, saboda wato wannan hanyoyin sadarwa ɗinnan da suka yawaita da kankanin lokaci komai zai riga yaduwa, kuma barna a yanzu tafi saurin yaduwa kan gaskiya, saboda labarin sa ya shiga ko ina, an ji shi a Niger, an ji shi a Ghana, an ji shi a Kamaru, ba inda yake magana harshen Hausa har kasashen da suke na yamma da tuwa Hausawa ba sun san lamarinsa, saboda ka babu wata maganar ko a ce an zauna da shi an shahara shi an kuzuzuta shi, a'a lamarinsa dama ya riga ya fito fili, shiru da za a kyale shi na shi zai kara taimakawa mabarnatan su ga cewa shi yana da abin faɗa, shi yasa gashi nan an kasa tunkararsa a nuna masa abin da yake ba daidai ba ne, saboda ka babu wata hujja karkashin cewa za a fito da shi ko a bayyana shi ko a yayata shi, saboda ma ya riga ya yayatu shirinmu ko rashin yi masa tsiye wannan ba shi zai sa ya fasa ya tuwa ba ya riga labarin sa ya riga ya saboda haka ya zama wani al'amrul waqi hujja da wannan ba zai zama hujja ba sannan kuma ba za mu yi hujja da cewa ko ba ko yana da tabin hankali ba mutukar dai akwai mutane da yawa da suke bin sa suna kuma ganin shi mai hankali ne to ko dan a ce to waɗannan mutane waɗanda Allah subhanahu wataala ya riga ya so shi da shari'a su gane cewa mai tabin hankalin ne ina ganin yana da kyau a fito a nuna musu haka saboda in ni ina ganin tababbe ne baya da hankali to kuma akwai wasu suna nan masu yawa su ko suna ganin mai hankali ne malami ne mai tsoron Allah ne mai faɗar gaskiya ne kaga ashe ni fahimta ta na cewa tababbe ne ba zai hana kuma ayi kokarin a fahimtar da waɗancan su cewa tababban ne ba su fahimci cewa akwai tabuwar hankali in har akwai ta tare da shi domin kansa magana da cewa a cikin tabin hankali yake abin sa shi ma wannan wani abu ne da ba a tabbatar ba ita barna ba wai sai ka zama mara hankali sannan zaka yi ta ba iblis da yake abin da yake ai ba mahaukaci bane amma abin da yake yi abu ne wanda yake saban Allah ne wanda ya tsaya gaban Allah ya ja da shi haka nan kafirai da suke kafircewa Allah suna zagin annabawan Allah ai ba wai mahaukata bane tuburan ba san abin da suke ba suna da hankalin su da wannan hankalin ne ma Allah yake cewa ba za ku yi amfani da hankalin ku ba ba za ku yi amfani da tunanin ku ba saboda ita bata da barna da ƙarya ba wai sai mutum ya haukace tuburan yake yin ta ba ko kuma ya rasa hankalin sa yana iya yin ta cikin hankalin sa saboda wasu bukatu na shi na rayuwarsa ta duniya saboda fitowa ayo mutane bayanin hakikanin lamarin sa wannan wani abu ne da ya zama wajibi musamman ma idan ya kasance al'amarin sa ya riga ya fito ya bayyana shi wannan da ake ta taburza da shi ai ya jima yana abubuwan sa amma ba kowa ya kula shi ba to amma da abin nashi ya kara nisa har ya tura ta kai bango da yana taba malamai na zamanin sa ya tsallaka zuwa ga malaman da suka gabata da waɗanda suke na baya-baya al-mutaakhirun ibnu hajar ibnu an-nawawi irin su qadi iyal irin su ibn taymiya da sauran malamai da suka gabata shekara 1700 ko 1800 baya ya shiga taba su duk dai wannan bai sa an damu da lamarin sa ba to karshe kuma ya kara gaba har ya ta kara tabo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana sussurfa musu ashar tun yana sukan muawiya yana zagin sa yana ce masa mutumin banza lalatacce da sauran kalmomi masu bakantare kwarai da gaske su abu sufyan da sauran su har ya shiga kuma taɓo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su abu huraira su anas ibn malik shiga taɓo sahabbai manya waɗanda suke al-asharatul bukai cikin khulafa'ur rashidin taɓo al-asharatul mubashirin bil janna irin su talha ibn ubaidillah az-zubair ibn al-awwam ya shiga cikin khulafa'ur rashidin su usman ibn affan irin su sayyidina umar shi kansa sayyidina abubakar an sha masa wasu maganganu marasa daɗi da rashin ladabi sannan kuma aka shiga yin amfani da mummunar fassara wacce babu wani ɗaya daga cikin malamai tun kafuwar duniya da ya taɓa irinta domin a samu damar cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan fassarar a ce kuma sahabbansa su suka ruwaito wannan abin malamai suka rubuta a cikin littafansu irin su Imam al-Bukhari to kaga idan abu ya kai ga haka kuma lamarin mutum ya kai inda duk ya kai to ba daidai bane a zura ido a kalle shi ya yi abin da yake so wanda wannan barin sa a haka zai iya jawo al'umma duka ta fada cikin fushin Allah subhanahu wataala kuma in Allah ya tashi hukubar sa ba zai takaita ta akan shi wannan mutum da mabiyansa ba abin da zai iya shafar kowa da kowa to kaga anan ne gwamnati ta ga dacewar a dakatar da shi daga wannan abu to amma saboda mabiyansa da suka yadda cewa abin da yake faɗa musu a littafin nan ya karanto kawai dai an kiyarda ne a bar shi ya ci gaba da karatunsa sai aka ga cewa ya kamata a tsiye shi domin ya nuna waɗannan abubuwa da ya ce a ciki ya karanto maganganu ne wanda ba su da wato zama ne wanda ba wahala ne da shi ba tunda magana ce mutum ya faɗa ya jingina ta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma jingina ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa haka ake nufi ya ce ko haka ake nufi ya yi kuma aka ce a Bukhari ko a Muslim aka karanta to kaga abu mai sauki ne shi Bukhari da Muslim din nan a ko ina ana samun shi yana nan ba littafi ne na yau ba littafi ne da ya fi shekara 1000 wanda ya rubuta shi ma ya rasu tun shekarar hijira ta 256 yanzu muna shekara ta 1442 kaga sama da shekara 2000 afuwan sama da shekara 2200 da rasuwar wannan bawan Allah. To kaga in har wani yanzu yazo yana magana cewa alittafin mutumin nan da ya shekara 2000 a hannun musulmin duniya wanda babu wasu musulmi a duniya da basu karbe shi ba, kowace irin mazhaba suke, kowace irin akida suke, mun ga mutanen Abu Hanifa sun karbe shi, kace saboda haka in kaje Pakistan, India, duk musulmin India sun rungumi littafin, sun yi masa sharhi, sun hidimta masa, sun yi aiki da koyarwar da take ciki ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan mutanen Shafi'iyya sun karbe shi, in kaje Indonesia da sauran kasashen da suke aiki da Shafi'iyya, cikin Masar da sauransu, Somalia da cikin kasashen mu na Afirka, zaka samu cewa suna rike da wannan littafi, suna hidimta masa kuma suna karanta shi. Haka nan Malikawa sun karbe shi hannu biyu biyu tun a wancan karo lokacin Imam Malik bayan rasuwar Imam Malik da aka zo aka rubuta littafin Malikawa, sun karbe shi a Andalus, kasar Spain a yanzu haka, duk Malikawan da suke kasashen Maghrib al-Arabi, Morocco, Jazair, Tunis, kasashen mu na Afirka, duk an karbi littafin na masa hidima. Malamai na kowace mazhaba sun masa hidima, banda malaman hadisi, haka nan malaman fiqhu, haka nan malaman usulul fiqh, haka nan malaman tafsir, haka nan malaman lugha da nahwu, babu wani wanda bai hidimta ma wannan littafi ba. Amma duk cikin waɗannan dandazan wato malamai na kowace irin mazhaba, na kowane fanni na ilimi, ba wanda ya gazage-zagen da cin mutuncin da aka yi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai a yau ne wani a nan cikin garin mu na Kano ya ga yadda ake sissirfa Annabi sallallahu alaihi wasallama zagi a ciki. To kaga wannan wani abu ne da lalle-lalle ya kamata a tsayar da shi, domin mai hankali bai kamata irin wannan kwasa karan mahaukaciyar ba. Kakan iya saba wa malami, ko malami ɗaya ko biyu ko uku, amma ka saba malaman duniya sama da shekara 2000 kuma ka ce har ila yau kai ne akan gaskiya, su ba su san abin da suke yi ba, kaga babu shakka wannan wani abu ne da zai ja hankali kwarai da gaske. Saboda haka kaga ashe magana ce ta tsitsiye kadai, a zo a ce da shi wannan abu da ka ce a cikin Sahih Bukhari, ka karanta wata mata ta zo gaban Annabi tana kwarkwasa, shikenan ka nuna inda aka rubuta tana kwarkwasa, shikenan ba dadi ba rage, ka nuna inda aka rubuta Bukhari ya ruwaito cewa wata mata ta zo gaban Annabi tana kwarkwasa, ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Safiya fadi, an ce a cikin littafin Bukhari yana nan yayi mata fadi, fadi lamba ta daya, daraja ta daya, shikenan sai a bude Bukhari kuma kai ka zo da naka bugun ma, ka buda ka karanto inda aka ce gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata fadi. To ire-iren waɗannan maganganu su ne fa ake magana za a bujuro da su, a nemi ya nuna su, ba wai wata jayayya bace ta yace a ce yace a ce, a'a ka ce kaza kuma yace din, duk duniya ta ji, to fito ka nuna inda yake a rubuce, ka ce a Bukhari yake, a Muslim yake, a Musnad Imam Ahmad yake, dauko littafin da kanka ka buda ka karanta a ji inda wannan batun naka ya fito, ka ce Sayyidina Umar ya ci kwalar Annabi, ya finciko shi, nuna ina ya ci kwalar sa, ya finciko shi. So duk wannan abubuwa su ne za a bujuro da su, kuma a cikin yin wannan babu wani abu na mahzuri illa ƙoƙarin kare mutane a aqidarsu da addininsu da musuluncinsu. Saboda haka abinda gwamnatin Kano take shiryawa din nan ba wani abu ne da ya sabawa tafarki, kuma a yadda tsarin zamantakewa yake, akwai waɗanda suke ganin cewa duk wani wanda yake da abin fada a bashi ya fada. Saboda haka in har gwamnati za ta fito don ta nuna mutane cewa abin nan da ta hana lalle barna ce, kuma tana iya jefa al'umma cikin rikici, to wannan wani abu ne da ta yi daidai, kuma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Allah ya sa mu dace.